بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina mana barka da wannan safiya ta ranar Asabar, wanda yake safiyar 15 ga watan Safar shekarar Hijira ta 1447, wanda ya dace da lissafin 9 ga watan Agusta 2025, daga wannan masallaci da ake kira da suna masallacin Sarkin Jeri. Na faɗa daidai? To, a Zaria Road a nan Badarawa, cikin birnin Kaduna, tare da iyayenmu mata, don yi ma junanmu nasiha akan wani abu da ya shafi rayuwarmu yau da kullum. An ce matashiyar wannan tattaunawa ita ce, wa zan aurarwa da iyata? Wato, iyata da ta taso ta zama budurwa, ta kai lokacin manzilin aure, kuma ga manema, to waɗannan ma'aune zan yi amfani da su wajen tantance wanda ya kamata ta aura, kuma wane ne ma wanda yake da wannan haƙƙin? Ita take da wannan haƙƙi, ita za ta yi aure? Ko ni mahaifinta, ko ni mahaifiyarta, ko kuma haɗakar tunaninmu ga baki ɗaya da yarjejeniyarmu, ko kuma wani ƙanin babanta, ko wan babanta, ko kakanta, mahaifin uwarta, ko mahaifin ubanta, ko liman na anguwa, ko malamin islamiyyarsu, ko principal ɗinsu na makaranta, wane ne ma tukunne ya kamata ya ce ga wanda za ta aura? Babu shakka wannan maudu'i ne mai faɗi sosai da ya shafi kuma rayuwarmu gaba ɗaya. Da gaskiya, abin da ya fara bani tsoro da maudu'i shi ne lokacin da na saka a status ɗina da shafina na Facebook, da na ga wasu manyan mutane daga wasu garuruwa, da wasu ma manyan malamai ne, da suka yi ta tsokaci a kai, ko suka dinga yin ta'aliki da cewa, don Allah suna fatan da ba nan Kaduna suke ba, idan an yi muhadarar nan to aika musu da ita, maza da mata. Shi na ce, to abin dai ashe abin mai girma ne. Allah ya sa mu gama lafiya. A cikin wannan tattaunawa, ina so na raba maudu'in nan zuwa gaɓoɓi guda huɗu. Gaba ta farko zan kira ta da suna shimfiɗa. Gaba ta biyu ita ce bayani akan muhimmancin auren da ɗiya mace, da kuma darajar ɗiya mace a gurin mutanen gidansu, a gurin iyayenta da sauransu. Sannan abu na uku shi ne asalin kan zancen wa ya kamata ɗiyata ta aura. Sai abu na ƙarshe shi ne kammalawa ko naɗa zancen, insha Allah. Duk wannan zancen ina fata ba zai wuce awa ɗaya ba, kuma ba na fata in faɗi wani abu da ba a taɓa ji ba. Duka tuna ma junanmu ne, musamman tun daga iyayenmu nan dattawa sun auren, sun sake aurarwa, an haifa musu jikoki, ala jikokin ma sun haifa musu ta taɓa kunne, ba za su zama wato su ne gaifinmu da za su ba mu haske da gyara da kuma ƙarin ta'aliki ko lokaci a gaba. Da kuma 'yan mata a dangari waɗanda su kuma yanzu su ne a kan gaba, to muna musu fatan alkhairi. Allah ya ba su mazaje na gari, Allah ya haɗa su da mutanen kirki, Allah ya sanya albarka a rayuwarsu. Babu shakka al'amarin aure da muhimmancinsa abu ne da baya ɓoyuwa a wurin duk wani ɗan adam, domin Allah ya halicci ɗan adam ya kimsa masa ɗabi'ar zama tsakanin miji da mata a matsayin sunnar rayuwa. Da Allah ya halicci ɗan adam na farko, shi annabi Adam ɗan alaihi salam, Allah bai yi wata ba, sai da ya halicci masa abokiyar zamansa, kafin a shigar da shi ni'imar da ke cikin aljanna, kafin a ce ya shiga aljanna din nan ya more ta, shi da aka yi masa mata aboki ya zama aljanna. Kuma da Allah yake cewa ya ayyuhan nasu taqurabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Allah yake wa khalaqa minha zawjaha, ana gama halittar annabi Adam aka halitta masa matarsa. Kuma da hadisi ya tabbatar aka halicce ta daga kashin hakarkarin sa, wato inda babu wannan matar Hawwa alaiha salam, wataƙila zaman aljannan nan bai zama babu daɗi. Yana shiga wani mutum ya samu duk abin da yake bukata ya samu na duniya, na wadata, na kuɗaɗen kashewa, na muhalli mai kyau, na abin hawa, amma kuma ba shi da iyali, ba shi da mata, za a dinga ganin shi a na ƙasa, za a ga cewa hindi bai cika ba, kuma wannan jin daɗin da yake fata ya ji babu wani abin da zai samu a ciki. Saboda haka alaƙa aure alaƙa ce muhimmiya tun asalin tarihin ɗan Adam. Mutane mafiya daraja a wurin Allah su ne annabawa da manzanni. Allah ya aiko su don su zo su wakilce shi, su karantar da shari'a, su karantar da addini, su karantar da tauhidi don a tsira a duniya da lahira. Amma muhimmin abu a rayuwarsu da Allah ya bamu labari shi ne cewa su ma suna da iyali. Walaqad arsalna rusulan min qablika, Allah ya ce wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya wa ma kana lirrasuli an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah bi kulli ajalin kitab. Allah ya ce hakika mun aiko manzanni gabaninka waɗanda suke sun zo don su yi wa'azi. Allah ya ce wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya, kuma mun sanya musu iyalai da ƴaƴa. A lokacin an ce kafirai ne suke tuhumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to tunda ka ce kai wa'azi ka zo yi, ai bai kamata a ce ka tsaya kana yin aure ko ana maka haihuwa ba, da kike ta wa'azin shi kai ne abinda zaka damu da shi. Shi ne Allah ne musu da zanci cewa a'a, ba wannan bace sunnar rayuwar bayin Allah cikin annabawa da manzanni. Su ma suna da maza, mataye, suna da iyalai. Sannan za mu ga cewa aure shi yake samar da wato daidaituwar rayuwa a wannan al'umma, ta yadda ɗan Adam ba zai iya samar da al'umma ba tare da aure ba. Babu wata al'umma sai da ya zama cewa tana da al'ada aure, wato namiji da mace su rayu a waje ɗaya don su haifi ƴaƴa, su kawwana family, su kawwana jinsin danginsu, kuma su ƙara yawan al'ummarsu, kuma don su samu masu taya su ayyuka na yau da kullum. Sawa'un ƴan kasuwa ne ko manoma ne ko makiyaya ko masu karatun boko ko wani iri ne, za ka ga cewa suna da buƙata zuwa ga ƴaƴa da jikoki da zuriya, don kuma a tabbatar da wato wanzuwar jinsi da dangi da al'umma. Haka kuma don a samu abinda ake cewa at-tawazunul biology, wato biological balance. Allah ya yi wannan al'umma don ta samu wato daidaituwa ga maza, ga mata, ga manya, ga yara, ga shuwagabanni, ga mabiya, ga ƴaƴa, ga iyaye. To ba za a taɓa samun wannan daidaituwar ba sai in ana ci gaba da haihuwa. Haihuwan nan kuma ba zai yi a same ta ba sai ta aure. Babu wata al'umma sai da zama wannan shi ne tsarinta. Da za a samu kuskure kamar da ake samu wani lokaci, wani a haife shi ko wata a haife ta a wajen aure. Ku duba ku ga yadda abin yake zama abin damuwa, abin takaici, abin jin kunya, abin Allah wadare. Wannan yaro ko yarinya, yadda ba laifinsa ba ne ko laifinta samar da shi ta wannan hanya, amma tsawon rayuwarsa ko tsawon rayuwarta haka za su ci gaba da fama da wannan stigma da wannan baƙin cikin damuwar kuskuren da iyayen suka aikata. Akwai wani mutum da ya taɓa zuwa masallacin mu a Zaria, in bai samu wani abokinmu ɗan ƙoma malaminmu Malam Dawud Azahi, ya ce da Allah shi yana so malam ya ba shi fatawa ne zai kashe kanshi. Me ya sa? Ce saboda an ba shi labarin cewa iyayen shi ba aure suke ba aka haife shi. Har yanzu ya girma, har ya yi karatu, har ya iya karatun Alƙur'ani, amma har yanzu gori da ake mashi da damuwar da yake shiga ciki, ko in dai zai nemi aure a ce ba za a ba shi ba saboda shege ne shi ce, zaka shi yana ganin bai da amfani a rayuwar nan kashe-kashe kawai. Wato na so na kwatanta mana yadda stigma ɗin da ke cikin ɗa da aka haife shi ta hanyar zubin. Amma in aka haifi ɗa ta hanyar aure da aka saba, to a yi ta murna, ana farin ciki, ana barka, ana suna, ana taya wa dukkanin dangi wanda kuma ana ta boyewa ana ta fatan ka da kuma yi saboda bambancin da ke tsakanin aure da fasikanci kenan har da cewa irin abin da aka yi na mu'amala ɗin ɗaya ne amma bambancin wancan an yi shi da sunan aure da yardar iyaye da sa albarkan masu albarka da liman da mutanen anguwa da dangi kowa ya sani wannan kuma an yi shi a boye a munafurce da sa hannun shi da haka aure wannan kadai yake nuna mana muhimmancin aure a rayuwa kuma wani abun mamaki da za ku yarda da shi duk wannan muhimmancin da aure yake da shi ko ta gida saboda muhimmancin shi yayi yawa ne ba a damu da daukan mataki akan tsara shi wato abin da yake nufi shi yanzu anan duk wanda kike ta zama tela ko ta zama mai za ta bude gidan sai da abinci ko ta dinga yin wannan abin da yake daga gida din nan ai ta sakawa a cikin ana yin donuts da cincin da wane ne da wane ne yanzu har da sa'awar masu masu samu bukari a dinga saka su a cikin irin kwanan na yan gayu ana delivery ko shin akwai wanda ke kama wannan sana'ar ba tare ta koya ba dole sai ta je wani kitchen school ko ki samu wata kwarariyar tela ki akalla wata shida wata uku wata biyar kana koya miki yaya zaki zama tela kewa balantana kuma ayyuka masu wahala irin aikin ungozoma ko mai jinya nurse balantana kuma likita da ake ganin shi kamar dan karamin Allah akwai da zama likita ba ta je makarantar koyan aikin likita ba sai ta tafi kasu ko AB ko BUK ko insuka ta yi shekara da shekaru tana koyan wannan aiki sannan ta dawo har a ce ta zama likita to amma aure duk da wannan muhimmancin shi din kowa alkafira kawai yake shi babu wanda yake zuwa shi bari a je a koya za a yi zama aure ko a koya mata ko shi ma namijin kai ko da ma a ce bari a karanta ko da littafin risala babin aure ko littafin fiqh sunna ko dan karamin littafi ko ta 'yan risala iyakacin abin da za a ce a koya wa namiji ko mace in zai aure kawai shi ne a ce to ranar biki a zo a yi walima walima ma ana yi hankalin suna kan dije sun kusa a gama tafukun dije sai kuma ɗan nasiha nan da za a yi mata da daddare idan za a kai ta don kuma da hankalinta ya tashi ta kuka ba ta gane wannan nasihan ba sai kuma shirin da yake na an jika kaza an dafa kaza an gasa kaza da an rike ta mata dijiya amma asalin abin da ya shafi mu'amala da miji mu'amala da sarkai yadda ake rayuwa yadda ake hakuri da miji da shi ma yadda ake shugabanci na aure duk ba wanda zai ga maka wannan sai dai a baka kawai ina abin da yake ma yaro zai koyi kiki a ce je ka je ka taka ka mutu ne ko menene ku yaro yana koyi kiki kawai sai a tura shi ya tafi Allah ya kiyaye ko ya fadi ko ya nike shi ya sani da haka har ya iya da haka yake wa aure wannan hawan kawaran da wannan alkafira a da can a shekarun baya lokacin da akwai sauran mutunci da kamewa a haka za a yi ta alkafira har a iya yanzu kuma da kan magewaye idan mutane ya buɗe kowa ya zama ɗan duniya yanzu za ki ga aure wani bai wata shida yake mutuwa ko aure wani bai shekara ake fara rikici wani ko bai mutu ba zai zama yana da wani mummunan ciwo da ya riga ya shaƙe mishi maƙogwaro haka za a yi ta haƙuri da daɗi ba daɗi har dai Allah ya kawo wata mafita aure guda nawa aka yi na soyayya ta ji an ce yarinya ta tunduma wa miji wuka ko ta sa mishi guba abinci ya ci ya zo da abokai an musu dan wake an barbada musu maganin ɗera sun ci sun mutu su shida ya auri mata yana son ta tana son shi ya kashe ta ya gudu irin waɗannan matsalolin suna faruwa saboda ba a ma fahimci ya kamata ya wurin ba wato ya kamata a ce wannan abin da zai zama sanadiyar rayuwa da za ta biyo baya ga baki daya ya kamata a ce ana ne shiri na musamman ya kamata a ce akwai makaranta na koyar da zamantakewa aure ya kamata a ce a cikin islamiyya ƴan mata da matan aure akwai wata malama ƙwararriya da ta dade a harkar aure da take musu jawabi kuma su dauka da muhimmanci kar su dauka wasu sun waye ita mutanen da ne ba ta sa abin take ba amma haka ake shiga a yi alkafira a rasa kan abu kafin a gama ganewa kuma lokaci ya kure ko kuma an yi kwarakwarai masu yawa saboda gidan aure ya yi kama da wani ɗaki ne mai duhu wanda babu haske sai kuma in ka shiga ba ka shiga da fitila ba za ka shiga sai ka ga kamar ka yi makaho sai ka daɗe ko kin daɗe bayan mintuna ko bayan awowi kuma sai kaga idan ka yanzu ya saba da duhun kuma kana ganin kowanne duhun to in kafin kaga hasken nan kai tintibi kafin kaga hasken nan ka barar da wani abu ka fasa wani tangaran kaga ai asara ta riga ta auku saboda ka tabbas aure yana da muhimmanci muhimmancin da yake bukata a mai shiri na musamman a shirye yarinya ina nufi anan shirin tunaninta da shirin wato challenge da za ta fuskanta da shirin kuma irin abin da ake gaya mutane kula ce to sai hakuri fa cewa da gaske ya hakuri yake amma wannan shirin da aka fi damuwa da shi na jike-jiken nan da girka kamar za a kafa ɗan buri to wannan adina sai da wani muhimmanci wannan wannan girkar da ake wa ƴan mata wata da zinjir yara yadda ka san famfo ya lalace subhanallah to na ɗaya kenan da nace sunan shi muqaddima ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnarsa ya karantar da mu muhimmancin aure kuma shi ma yayi aure ya zauna da mata da yawa yana daga cikin abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mata da yawa dan ya hada zumunta da mafi yawan larabawa dan kuma ya samu saukin isar da sakon shi domin yanzu kowanne sun zama surukan shi akwai yansa a gidan ta haka su ma suna da stake a cikin musulunci sannan kuma dan ya koya mana ya ake zama da mabambantan mata Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin abin da ke duniyar nan babu abin da Allah ya sanya mana kaunarsa kamar mata na da kuma turare dan sallallahu alaihi ya kasance yana tsananin kaunar matarsa yana girmama su yana kuma nuna musu alkhairi kuma har yake cewa dukkanin rayuwar nan ta duniya wani abin jin daɗi ne dan takaitacce kuma babu kamar mata ta kwarai a cikin shi ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-saliha duniya jin daɗi ne wanda yake takuɗe da matsala shine mata wanda ba wai jin daɗi ne ziryan ba sannan kuma mafi alkhairi a cikin sa babu kamar mata ta kwarai to abu na biyu dan uwa masu albarka iyayena mata shine ni'imar da ke cikin samuwar ƴa mace a gida ƴa mace da muke gani treasure ne arziki ne a cikin zuriya wanda wannan ya saba wa mummunan al'adar larabawa a jahiliya da kuma wata al'ada da har yanzu bata gama sakin ba shine har yanzu mutane suna ganin idan an haifa musu ƴaƴa maza to kamar sun fi morewa fiye da an haifa musu ƴaƴa mata har yanzu zaka iya samun surika uwar miji wanda ta tsallafa wa matar ɗanta ƙahon zuƙa saboda bata haifa mata namiji jika ba har yanzu bata haifa magaji ba bata haifa mai sunan halifa da za a sa mai sunan baban ko wani abu makamancin haka wata kan kuma in ma laifi ne laifin ɗanta ne shi ne har yanzu bai haifar da ya macen ba sannan kuma idan albarka ne to ba a san wa ya fi albarka ba namiji na yin albarka ta mace na yin albarka sannan kuma ya mace tana da wata albarka ta musamman da Allah yake ɗance ta da ita akwai hadisi da suka nuna haka da a jahiliya kamar da Allah ba mu labari cikin sotun Nahl wa idza bushira ahaduhum bil unfa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayusiku ala hulin am yadsu fi turab da can idan aka zo mutum yana da mace mai ciki ta tafi wurin haihuwa ko ya tafi kasuwa tana naƙuda da zaran an zo da a masa albishin an masa haihuwa gaban shi bai fara dakan uku yana jin tsoron to me za a ce zaran ya ce ne aka sama aka ce mace ce shi kenan sai fuskar shi ta murtuke ce baki tsirin kamar hadari ya taso wa huwa kadhib yana cikin bakin ciki da damuwa ya tawara min alqawmi hayi zai dinga kuya sai kasa jama a majalisa sai kasa zuwa wurin tira sai kasa bada sanarwa a cikin dangi su cewa an mai haihuwa dan yace mace ce ko za a fara zole shi ana mai ihu ana mai dariya ana ce mishi baban mace sannan zai fara tunanin to yanzu ya zai zai dauki wannan jinin nashi ya je ya birne a cikin ƙasa ko ko zai rike ta kuma cikin wulakanci domin Allah ya ba mu labari cewa ranar alkiyama za a tuhu masu wannan aiki wa idal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat suna kashe ƴaƴa mata dan jin tsoron kasu ga musu abun kunya da sauransu saboda kashe musulunci ya hana wannan a cikin hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat Allah ya haramta muku wato wulakanta iyaye mata wa'adil banat, Allah ya haramta muku kashe yaya mata. Allah ya annabi sai ya sake cewa wa man an wahat, Allah ya hana ku tsananin roƙo da ruwa. Wa karaha alaikum al-qila wa qal wa kasatu salidatul mashiyah cikin hadisin. Amma a shaidi shine wa wa'adil banat, an haramta rufe yaya mata da ran su ko a kashe su ko makamancin haka. Haka ne Ibn Abbas ya ruwaito mana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi yake cewa man wulidat lahu ibnatun, wanda da aka haifa mishi iyamace, falam ya'idha, bai kashe ta ba, walam yuhinha, bai wulakanta ta ba, walam yu'athir waladahu alaiha, bai kuma fifita ɗansa namiji a kanta ba. Annabi yake adkhalahu Allahu bijanna, Allah ya tashi aljanna ranar kiyama. Wannan hadisi ne sahihi, Ahmad ya rawaito shi da Imam al-Hakim a cikin Musaddarak. Idan kana da kiyama ce, kar ka sake ka wulakanta ta, balantana ka kai ga kashe ta, ko kuma ka dinga fifita ƴaƴanka maza a kanta. Su a sa su makaranta a kai, saboda su za su girma su rike gida. Ita kuma a ce kawai ta yi talla, ko kuma ba sai ta yi makarantar boko ba, ko kuma a sa su makaranta mai tsada, ita a sa ta makaranta wadda take ta yanar gantali, ko ai mata kaya masu kyau, ita a hana ta. Akwai wanda suke haka, da ta yi magana ta gaya ce mace ce, ke aure za ki, ke ba ta ke koyi sana'a ba. To wannan wulakanta ɗaya mace ne, ana so a ba ta darajar ta da kimarta kamar da Allah ya ba ta. To wanda dai ya kiyaye wannan darajojin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya saka shi aljanna. A cikin wani hadisi da yake cikin Sahih Muslim kuma, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ala jariyataini, wanda dai ya riƙe ƴaƴa mata guda biyu, hatta balagata, har suka kai munzalin aure, ja a yawmal qiyamati ana wa huwa hakada. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama da ni da shi za mu zo shiga aljanna muna jere da junan mu, wanda ya rike yaya mata guda biyu har suka kai munzalin aure da mutuncin su. A wani lafazi ya ce man tuliya bi shay'in min albanati, wanda Allah ya sa ya jarabce shi da yaya mata. Domin akwai jarabawa, na farko tukuna a cikin mutane, ba a danga ganin kai kamar wannan kawai ai wahalalle ne kawai, za ka gama wahala da su, wasu su aure su tafi da su a baka baka da kowa. Sannan akwai wahala wajen kula da su, saboda dole sai an tattare su a yi nan a yi can, da kuma buƙatunsu na yau da kullum. Wataƙila ɗaya namiji in ya ci abinci kawai ya samu rigar da zai saka shi kenan, amma ita mace da abincinta da sitirarta da kuma in ta kai munzali abubuwan take buƙata, kun fi ni sani cewa ya fi na maza yawa. Za ta buƙaci sitira, za ta buƙaci undawaya, za ta buƙaci abubuwan sanitary pad, za ta buƙaci abubuwan kwalliya, ɗan maƙale-maƙalen ku na mata da sauransu. Kuma ko hijabin nan ne za a ce dole ya yi maci, ba kowane za a saka kullum da kowane kaya ba, ko ba haka ba ne? In bai macin ba akwai matsala, wata za ta iya fasa fita akan haka. Sannan wata ta shafa mai ya fi kala takwas a jikinta, na hanci daban, na ido daban, na kunne daban, na ƙafa daban. A matsala wani abu a haƙori, wani abu a hanci, wani abu a kunne, wani abu a jikin gashi, wani abu a yatsun hannu, wani a na ƙafa, ko ina akwai abin da ake matsala mishi. Namiji duk ba mishi da wannan, kuma duk wannan kuɗi ne. Kuma idan ba a bata a gidansu ba, to ba a da aminci a kan ba ta amsa a gungun awa zaba. Yanzu kowa ya cikin kallon waya budurwa mace, ba za ka ganta haka sungule da tawanan take ba. Sai an sa mata wani abu, kaga har da wani kunnen zomo a jiki, sai an makala mata haka. Duk kuma da kudi yake siyan su ko? To wannan wahalhalun da ke cikin ɗaya mace, sannan abu kaɗan za ta yi, yanzu nan mutuncin duka dangin ya zube. Abinda namiji zai yi har sai a ce wai Bahaushe ma yana cewa komai namiji ya wai kwalliya ne, ita wannan ƙarya ne. Amma dai ita ya mace abu ɗaya in ka yi kuskure ɗaya idan ya faru da ita, to shi kenan duka mutuncin dangin ya zube. Har ƙanwarta shi abin ya shafe, idan ta taso ba mata aure ta ce to gaskiya dai ba mu je san game da ita Sahira ba, amma ta da wata yaya shamsi ya fi ba ta jin magana, ka san kuma abin yana bin jini, shi ke ta shafa mata. Ko kuma har shekaru sun wuce ta yi aure ma ta haihu, wani da suka taɓa buga duniya tare da shi sai dangana ya ta kama kuma budurwar mu ce fada ba. Wala haka wata ranar nan a gaban mu ne ya riƙe wani yaro haka yana mishi wasa, sai da yaro ya ce wannan katan budurwar mu ne fa, da har muka yi duk buga duniya ya ce za ma kaga wai ga ta nan wayan ziyarar ta ne waɗanda. ba ɗayan ta kaga ana musu gori shi ne ganin abin da yayi tunda tare aka buga duniya da shi shi ma ai yayi sako go amma shi yana ganin ba komai bane ita da ɗayan ta sune abin yiwa gori to saboda waɗannan challenges da ke cikin iyamace sannan kuma ana nan duk ka gama mata wannan tarbiyyar ka sha wahala da ita kai komai sai wani yazo ya ganta da shekarunta da girmanta da tashan balagarta sai da mata farfar da ido ya mata magana daya biyu uku sai waye gari ba ta jin magana kowa sai shi duk abin da kuka fara ita ce ta ga mushi wai shine saurayinta babin baby ko da kike cewa wannan mutumin ba ku bashi ita ba shikenan hankalin ta bar jikinta haka za ku lallaba shi ku ce dan kawo wani abu ku kuma ku hada mishi gara ku kai mai kuma kuna ta mishi godiya kuma shi gado kuma ya katifa kuma ya kujera kuma washin machine kuma shop drawer ku sami TV smart kuma ku hada kuma da ɗauko kai mai kuma kuna mai godiya shi kuma saboda ya bada 1000 dan Allah in ba dan shari'a ba zai da wannan wannan kashin dankali kuma daga nan sai yadda yake da ita in za ta zo ta gaishe kuma sai ya yarda in da yadda ba kuma in ta zo kura ku ce ta tashi ta koma kuma ku kira shi a waya ku ba shi haƙuri ai ana ta lallaba shi kamar wani ɗan amarya ko kun gane wannan to wannan kuma duk iyaye suna tolerating wannan saboda wannan shi ne mutuncin yansu shi ne mutuncinsu to wannan abin idan da iyaye suke rabuwa da ƴaƴansu mata ku tambayi da tawaga sanan yaya suke ji wanda za a yi mata aure din nan wanda za a kai ki gidan miji zaki ga namiji uba zaki ga yana kuka wani duk ya tsayawa a wajen saboda rabuwa da ita akwai tashin hankali amma dan shi namiji zai aure wani ba ruwan shi to sani ne kace ka jiyo fa Allah ya bada sa'a shi mutum zai aure sai ya ci bashi shi mutum zai aure sai ya ci bashi dan ya ce gado ya ce katifa dan ta tsira da mutuncin ta ka a mata gori amma dan namijin kai zai yi aure wallahi mu da irin zamanin nan wallahi wani kofi wata da za a siya a gidansu wanda zai ci mishi ba haka bane za a bashi na ce shi ga jibo ita kuwa halin albata da kofi shi za a ce mata komai ci ayi wannan wahala saboda treji ce ita mai daraja ce wannan daraja ce ta iyama su da Allah ya ba ta a cikin danginta to da haka zaka ga kodiyar shi iyaye mazansu da matansu suna ba da muhimmanci akan ƴaƴansu mata saboda wannan matsayin na iyama ce to wannan matsayin shi ya kai mu zuwa ga tun daga tunanin wa zai aure ta to mun shiga cikin damuwa na ita zuwa a ce maka ana son ƴaƙa kowa yace yana son ta ce kai wannan bai dace da ita ba ko da kaga tana son shi to da dama sai an san bambancin ra'ayi ita tana son shi saboda shekarunta ko ita abin take so a shekarun da shine ta ganshi masha Allah da cikakken jini ko ya kuma iya tilawa kuma ta ga cewa duk ɗan mata suna son shi amma yake ta kaɗe ki ko kuma ta ganshi da roba roba irin wannan da ake sawa yanzu na mai aiki da sola ɗin nan ko kuma in ya zo ya tsaya za a ganshi dogon saurayi ne duk ɗan mata suna ta lasan harshe ya sun ganshi ko kuma a ce yana da kuɗi ko kuma wani ma kawai magana kawai ya iya ya iya magana ya iya tsira ya iya kwantar mata da hankali sai ita iya wannan kawai shi ne burinta su kuma iya yasa da abin da suke dubawa ɗan waye su waye asalin shi daga ina yake me ya sana'arsa su wane ne abokan hulɗarsa to idan aka yi rashin sa'a ita ta duba waɗancan abubuwan na fili iyaye kuma sun duba waɗannan na ɓoye suka ce a'a bai yi ba shi kenan sai daga iyaye ta ba sa santa shi ne halama ko dai ba a nan gidan aka haife ni ba wallahi ba a so na a gidanmu ka banda da su kai ba wanda zai muni auren dole wallahi sai mu gudu ma mu bar garin nan duk abin da ake faɗa a gida ta kunna rukudin ba wanda ya sani za ta tura mishi ya ce ka ji abin da wana ya ce ka ji abin da matan babanmu ta ce kar babanmu da ya zo daga Ikara shi ma ka ji abin da ya ce sai ta ga ni makiyayin shi a cikin gida ba ku ce ba to idan za ka ga ai ta zuwa ana cewa ana son ƴarka ka kasa amincewa saboda kana jin tsoron ta je hannun wani wanda ba zai ba ta kulawa da mutuntawa da kake bukata ba to wannan abin ya zama mana mu a matsayinmu na iyaye da ƴan uwa da yayi da dangin kowace mace ya zama mana wato wani kadangaren bakin ka to wannan ita ce asalin kadiya ta tona mu wane ne ya kamata ya auri iyata idan mun fara lokacin kenan ko zan gina wannan tattaunawa karkashin wani babi da Imam Bukhari a cikin littafin sa as-sahih Allah ya gafarta masa Imam Bukhari a cikin kitabun nikahi yake cewa babu ardil mar'ati nafsaha 'ala ar-rajuli salih babun dake bayani akan mace ta gabatar da kanta ga mutumin keji asalin abin da aka sani shine mace tana jira ne har a ce ana son ta kuma in har take tana son wani to ana iya ganin kamar ta yi rashin kunya ko ta zubar da ajinta kamar da a cikin wannan babun Bukhari ya kawo hadisin da ana ce ba iyalan shi labarin wata mata da take son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga mace ce aure ta sai wata iya ada ta ce ai kai irin dogon tsaki da take irin kamar ta ce shi ya ba aiki tana son namiji ta ba da mata ana take kinci gidanku ce ta fi ki daraja annabi take tana so ya tsawata mata to kun ga asalin dabi'a ba a san mace da take tana son namiji ba saboda kunya saboda yanayin al'ada saboda kuma namiji namiji dan kuna ma ko zaka ce ana son shi din nan yana wulakanci ko bayan shekara don siya goran ta rige ta ne ke kike kike kira sau da riwa na ce na san shi ba ke kuma suke zuwa bakin ciki a taso ne kina har cikin makogoran ki ki duka ma abu sa kawo kawai duk abu tuma duk abu ta gaba daya to saboda haka ba a cika san mace tayi wannan gangancin ba sai ta ga ar-rajul salih mutumin kirki Bukhari ya kara yin babi a bayan wannan yace babu ardil insani natahu ala ahli al-khayr babun da ke bayani akan mutum ya ga wani mutumin kirki yace zo ka aure yata mana to kun ga wannan ar-rajul salih da ahlul khair wato su ne irin mutanen da iyaye ke gamsuwa su ba ka ya ar-rajul salih ita mace da kanta tana iya cewa zo ka aure ni ahlul khair iyaye da za a zo a ce ina son yarka su dinga wani ɗan dabaru suna jan kafa ba su so ce a amma dai suna so kai da kanka ne kai fushi ka gane ba za a baka ba ka tafi dan ka a ce ai an hana ka ne ba ta amince ba din ka je neman aure ka ga an ce to ka bari sai an shawarta ko ba yanzu ba ka dawo makaranta asalin abin shi ba amince da kai bane kai amma amince da kai kai ranan ka za ka ce a to ai ai ba komai ai insha Allah ko ma sai a daura auren to ga yanzu ana yayin da an je neman aure ko sai a dawo da busuri ya je barbara ya dawo da ciki ba in an yi da mutum da an je za a daura kawai to a shahidi shi ne iyaye da suke wannan jan kafa amma su da kansu har su ma wani tayin zo ka auri iyan mu ya zama sun yi da cewa mutumin kirki ne sayyidina Umar ne yayin sayyidina Bakar tayi cewa zo ka auri ta Hafsa bayan mijinta ya rasu Umar da ya ga sayyidina Bakar haka sayyidina Bakar bai ce mishi eh ba bai ce mishi a'a ba saboda shi kuma lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ga ne cewa ina son Hafsa zan aure ta amma sirri ne na ga ma saboda kai amini ne to bane iya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane iya ce ma Umar a'a ai kai yarka ta riga ta samu matsayi ai Annabi ne yake santa bane ga mishi ba tunda Annabi bai yarda a faɗa ba sirrin sani sannan ko bane iya ce mishi ba na son yarka ba dan kuma a cikin haka akwai cin fuska mutum ya maka tayin yarsa cewa ka aura ko da ba ka santa ba daidai bane ka tokar ka fara sai ta sai shiru dan har zuwa lokacin da aka bayyana cewa Annabi ne yake santa sai Umar ya ji ta kai ci sosai amma daga baya sai na baka da gaya ne ce kaji saboda Annabi ne ya ga mun bazan tona asirin da ya ga mun kuma bazan ce maka ba to wannan wuraren guda biyu da su nake so na gina wannan ka'ida shine ar-rajul salih da kuma ahlul khair mutumin kirki da mutumin alkhairi shi ake so ya aure shi ko dan ko yarka to menene ma'aunan da za a gane wannan mutumin kirki suwaye da suwaye siffofin mutumin kirki wa ake ce mutumin kirki ku sai mu lalubo haka a cikin adabiyyatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ataakum man tardawna dinakum wa khuluquhu fazawwiju idan wani zo ne mai yar ku kuka amince da addinin sa da dabi'ar sa to ku aura masa wannan sune mafiya girman abinda ake dubawa addini da dabi'a me ake nufi da zama mai addini shine a san shi a matsayin musulmi wanda yake kula da ibadoji na farillai da wajibobi wanda yake da mutunci a cikin mutane yake gujema manyan zunubai da saban Allah da aka sani da suke zubar da mutunci ko suke lalata addini ba san shi a matsayin mazinaci ko mashayi ko dan kwaya ko dan yahu ko dan bandit ko dan kara suka ko dan kwacen waya duk waɗannan halaye na rashin kirki ba san shi da su ba an san shi ne yana kuna da ibada yana kuna da addini yana da mutunta na gaba da shi wannan ana sa ran alkhairi da rabe shi sannan wa khuluquhu dabi'a suwaye abokan shi menene sana'arsa a ina yake rayuwa waɗanda suka yi hulɗa da shi ta zamantakewar makwabtaka ko zamantakewar office ko zamantakewar abin nan dangantaka me suke faɗi game da shi ma'ana iyayensa da yayyensa da makwabtansa da surkansa in ya riga ya taɓa yin wani aure da waɗanda yake kasuwanci da su ko waɗanda yake tare da su a wajen aiki ko a makaranta yaya suke kallon shi suna kallon shi a matsayin yaron kirki mai mutunci mai kawaici mai sanin ya kamata mai kula da sana'a mai girmama manya ko ko suna kallon shi a matsayin mara kunya mara jin magana mai jayayya mai raina na gaba da shi wanda bai san mutuncin kowa ba wanda kuɗi suka rufe mai ido baya ganin darajar kowa da ire-iren halayen da zaran an bincika kuma za a sani saboda ka ba mutum aure ba a bincike akan ina ya fito wane ne shi ne yake yi ba addini da aka ce zai mutum wai sai ya zama mai ilimi mai zurfin ilimi ko wani babban malami hasali ma mu gane zurfin ilimi baya canza ɗabi'ar mutum wannan ya daga cikin kuskuren da ake samu a in an ideal situation ai da mutane suke tsammani ake duk wani mai ilimi da ake ganin shi a wajen nan tsaf a je yana ta zuba yana ta huduba yana ta zance ake kai wannan matan shi sun more to wallahi wurin kika zabin da yake a gidan shi garma mutum juma kai ni nan da nake muku magana wata rana sama za ta ta buga mun waya tana mun complain mijinta yayi kaza ce ta ke ni ma ina yin wannan abu a gidana ya hakuri kawai mata ta tana ma din ke za ka cewa ni ma wannan laifin ina yin shi kawai shi mata ta wata yi dariya irin yawa ashe ka san kana yi shi kwarai ko ina yi abin da ita wata take ta kwamfula mijin yana yi ni ma ina yin irin wannan laifin misali kenan saboda haka dukkanin mu yan adam ne muna yin laifuffuka muna yin kurakure muna da ɗabi'un mu da dama kafin mu zama malamai ko ustazai ko masu wa'azi dama ɗabi'un suna nan to ya kamata a ce ilimin ya canza muku to amma a aikace bai canza mutane irin wannan canza da ake tunani saboda haka kar ki gina wato san wanda zaki aura kai a matsayin kin ji yana wa'azi kawai ko malamin islamiyya ko ki dauka wannan ne kawai qualifier din shi ba haka ba sai akwai wanda bai kai shi ilimi ba ya fi shi hankali ko ya fi shi mutunci ko ya fi shi kawaici ko ya fi shi sanin darajar sirkai kai sai ya gaba da samu wani da karatun amma ya rena sirkan shi wani ya zage uwar matar shi a kasuwa ko ya ci mutuncin uban matarsa ko wali da ya dora masa aure duk wannan bai dace ba saboda haka kada a ce wai abin nan addini kawai yana nufin ilimi a'a to haka a wajen mata ma ka iya ganin mace ustaziya wata mata ce musabaka amma in ta je ta fara gasa ma miji aya a hannu da gorin karatu ce Allah Allah ya sauwaka in ba kaddara ba mai haɗa mu da auren jahilai to kuma malama ce fa wata mata da islamiyya amma za a ce ka aya sai mijin malama yana hakuri talibanta ba san sani mijin malama hakuri kawai yake da ita da sau tana wajen yashi to ka ji faɗin malama kan ka aikata aikin ta saboda haka addini da aka ce a nan ba a ce al-ilmu kawai ba inda yake ilimi wani sashi ne na addini amma ba wai tarin karatu ba a'a kyakkyawan kula da addini da kulawa da dokokin da addini ya bayar da kuma tunawa da mas'uliyar cewa wannan matar da take ƙarƙashin ka annabi ya ce ku ji tsoron Allah game da matan nan suna ƙarƙashin ku ne kamar bayi ba ku mallaki komai a kansu ba kun mallake su ne da kalmar Allah ku ji tsoron Allah ku fassa musu duk sanda zai wani zalunci ko zai wata mugunta ko zai wani rashin kirki ya tana cewa amana ce Allah ya dora mai to zai dakata ba zai ci wannan amanar ba daga cikin ababen da za a kula wanda za su ba mutum wato qualifier na aure shi akwai ya zama dulba mai aiki mai abin yi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cewa ya masharar shababi manisaba minkum ba'ata fa litazawwaj a cikin hadisin Ibn Mas'ud da ke cikin Bukhari da Muslim ya ku samari wanda duk ya samu abin yi yayi aure wato shi wanda yake da abin yi shi ake ba aure kin domin zai buƙaci ima an fako ne amwari zai buƙaci sadaki zai buƙaci inda zai sa matar gidan shi ko gidan haya ko makamancin haka sannan yau da gobe ba ta bar komai ba so da kai duk yadda aka kai ga ana son a ba mutum aure idan bai da sana'a to bai saka ba shi dan bai da sana'a bai da hanyar da zai samu sana'a ba wai sai yana da kuɗi ba a'a idan ma yana da hanyar sana'a yana da kuma zuciyar tashi ya nema amma kar ki yake kawo wani yaro gidanku wanda ba a san sana'ar shi ba sai ya arziki na Allah ne sai ya arziki na Allah ne gaskiya ne amma arziki kuma yana da sababi sababin kuma shine a tashi a nema to wanda zai tashi ya nema musamman kaga yake da ta auren mijin da sadaki sai yan committee sun hada mu abokai su aka hada sadaki sannan akwai wani a anguwar wata kila dan siyasa ne shi ya biya kudin haya da za a kama haya sannan rigar da zai saka mata rana angwancin irin ta aro din nan shi to hala akwatin ma da aka kawo mu aiki shi ma na aro ne sai ana ba da akwatin aro yanzu za su biya 8,000 a ba su akwati sai an yi biki an gama sai ya ce kiro za mu je mu gaida ogana da kumbuta za su fesu ɗauke kayan su sai ya kai an sace ai ta miki jajenan ku sun kwashe kayan su to duk mutum da ke ga da haka za a yi auren nan to gaskiya ba mijin aure ba ne saboda na za a yi idan shekara ta biyu kafin shekarar nan hala an fara laulayi ana zuwa asibiti za a haihu ba yi da kuɗin rago shekara ta biyu ga kuɗin rago ga kuɗin haya ga kuma kayan gyara ya ƙare daga nan zai fara zagi ɗan mutane yana bai samu akan shi aka fara aka yanke talauci to haka wanda bai da sana'a yi ba ma a bashi abin so da haka daga cikin siffofin mutumin kirki da ya kamata a bashi auren iya a samu wanda yake da sana'ar da zai iya rayuwa ya ci da kansa ya ci da iyalansa lallai wajibi ne wannan so da haka cikin binciken da za a bincika ne sana'arsa sannan a mu sake ɗauko siffofi guda biyu daga kissa annabi Musa Annabi Musa alaihi salam yayi tafiya ya gudu saboda rigimar da ta faru na yayi kisan kai da kuskure yaje garin da ake cewa Madiyana ko to aka ce falamma warada ma a Madiyana wajara alaihi ummatan minan nasi yasquna wannan kissar ai dai an santa ko to da aka zo ya bayyana sai maka waɗannan ƴan mata guda biyu ya shaye musu da dabbobin su suka koma gida daya ashe ra'ayinta niyanta ya biya haka ake cewa ko ranta ya biya ta ga miji a wannan wajen ga ƙarfi ga shi kuma mutumin kirki da haka suka ce suka gaya musu cewa baban mu yana neman ka saboda sun ba baban shawara cewa a ba shi aiki a nan gidan to da aka zo me aka ce me aka faɗa game da sufufin shi guda biyu inna khayra man ista'jarta al-qawiyyal amin ya abati ista'jirhu ce babana ka bashi aiki a kamfaninka a gidan gonarka inna khayra man ista'jarta lalle mafi alkhairin wanda zaka baiwa aiki shine alqawi mai karfin da zai iya aikin al-amin amintacce ina saka karfin shi saboda rijiya sai an tare ake zura gogar shi kuma shi kai yake zurawa yana fitowa ina saka ga amana shi da amincin sa da suka ce mu je baban mu yana neman ka shi cike ku daya a baya a shiga gaba kai din da sai shiga gaba yana kallon su shi da mushi ne a gaba sai ce idan mun je inda za a yi kwana ku dauki tsakuwa sai ku wurga daidai sai kin kwana da mu ko hagu sai in ga wani kwana za a yi sai su ma yi musu magana sai ne da wani misali inda wani ya ce ai baban mu na neman ka ko dai fara washi baki amma ta bai yi fara ne daga nan zai fara cewa to ya rage ki bani lambar ki saboda kar na fito ya zo ba mu ga juna ba ya kamata zamu yi magana daga baya ya fara ganin sai tsin ki kina ganin nashi da sauran su din ko to duk Allah Musa bai musu wannan ba sun ga amana game da shi to ana buƙatar wanda yake da ƙarfin da zai yi a jarinta da ake buƙata ta namiji wato ya zama shine jagora ka ce wani ko kadan gari zai iya kashewa to da shi da matar waye ne gida kenan kadan gari ya shigo gida alaki amarya ta ruga da gudu shi ma ya ruga da gudu sun ɓuya a wadaka ai ga kamar ta aure kawata kenan wannan ko ai an samu matsala ai to duk da zama da wannan karfin to sannan ya zama yana da amana amana akan yadda aka bashi amana akan dukiya amana akan mutunci amana akan duk wani abu da yake bukatar rike amana shi in babu amana wani sai ya zo ya tashe miki da kaya kin fita anguwa kafin gida kun je islamiya ya zo ya jingirar da ke gade shi sai kika da yake cewa abban khalifa da gade kina ai an bada gyara ne ai ya yi riga ya gyare shi ya sai da mai suna abu na najaddagi blender sai da blender ya sai da ya sai da wani wani haka kifa ko kuma idan da zai ne miki a tafi biya ka sai da su miki sai wannan dinshin amana ne so da ka dole miji ya zama mai amana ya zama a tarihi ba a san shi da cin amana ba yawa sai kuma akwai kuma wani sufofi guda biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ne ya hana wata mata auren mai irin wannan sufofi ta gama iddata ko ta kaba sai ta ce da wani sun nemi aure na da Muawiya da Abu Dhahabi sun nemi aure na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Muawiya dai talaka ne fidin ba yi da komai inda kika san tseren masallaci wannan ba aure irin shi me za ku ci sannan da sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abu Dhahabi mugu ne duk anguwa an san shi yana dubgan mata to ba a shi ma ba duk wanda kika taba jin labarin ya taba duka wata mata koda ba mata aure ba ce ake koda irin dandalin da ake siyan abinci sai abincin ta mai magana ina kudi na ce wallahi zan cici miki sai shi mun saboda mene kawai sai kai mari to wannan ba mu da aure bane kada wata aure shi haka ne ta dubbe shi ki a banza har ya kare miki kafa wata sana saboda kan miji mai duka da miji wanda yake fatararre na karshen karshe wanda ba yi da shi bai da hanyar samu duka wannan ba auren sa dole zama yana da abinda zai sana'a ko abinda zai kasuwanci kuma dole zama yana da haƙuri da zai iya jure mu'amala da rayuwa da iya mace domin iya mace dole sai da haƙuri akwai da ma da gangama ta tsokane shi kai abinda baya so dan ta ga yaya zai Aisha radiyallahu anha shi ne tuna Aisha shi ne manzo Allah sai sama yi waɗannan abubuwan ba ɗaya ba biyu ba Allah ba ya ta wuce yaji ya bar gidan saboda sun uzurta mishi sai ya ga ba girman shi bane ya tsaya ne ta tabbaki da mata sai ya fita ba musu gidan sai da an koke koken suka dangana da shigo gidan ba sai bayan wata daya amma yana shigowa kuma Aisha ta fara da zole shi kuma ta ne ka zo yi ka ce shi kwana 30 yau 29 idan inda mu ne irin yanzu ai da ta jimari kawai ke baki baki shiga take yin dubo wato duk abin da ake baki ka ga har yanzu baki gane Annabi ya faɗa ba sai Annabi ya masa murmushi kawai yace ai wata dama yana yin kwana 29 ya mai da komai ba komai ba kawai to sai ka zama kana da irin wannan dattako amma wanda yake da zuciyar shi a cikin baki shi yana da fushi komai aka faɗa sai ya mayar duk abin da aka mai sai ya dau mataki wannan ba mijin aure ba in kuma kika aure shi ke cikin ne ki shirya wa zaman abin da yake cewa marriage abuse wato zaki samu matsaloli iri daban-daban wani har a gaban yaya sai ya bigi mace wani ya bige ta ma ya fito kuma ya gaya wa abokan shi cewa ai yau nayi mata nayi maganin ta wallahi ni za ta yi rashin kunya ce ai na bubbuge ta wani ma fa sai ya dunkula hannu ya kai laushi fa kamar dan dande haba jama'a to ya kamata kuma wato a bada karfi wajen sanin tarihin mutum saboda wani yana da abin da mental health wato yana da wasu ƴan mutsamutsi a kwakwalwarsa da su sai sa shi irin waɗannan ɗabi'un ko doke-doken ko wani ragowar haɗari ne an taɓa wani faɗuwa da shi a mota kwakwalwarsa ta jirkice to a yi mishi magani tukuna kar a haɗa ƴa da mutumin da kwakwalwarsa ba ta da shi zai iya rikicewa ko da yaushe ta zama vulnerable ta zama cikin haɗarin wato abin nan ɗinshi attack ɗinshi ko abuse ɗinsa haka al-muhim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ta aure ɗaya daga cikin waɗannan mutanen guda biyu wanda as-suluk shine wanda talaka wanda bai da komai da kuma wanda yake la yad'u asahu an atikihi baya sauke sandarsa daga kafadarsa duk yake a jumlace shari'ar musulunci ta halasta miji ya horar da matarsa a matakan horarwa har a kai ga duka amma ba wai duka irin wannan da ake samun labari nan da can mutum ya bugi mata wani ma sai an je police station ba wani sai an je asibiti an yi dinki wani sai in an Allah ya sa tana da ƴan uwa ita ma marasa jin magana sai sun tare shi sun rama mata duk ana samu irin wannan to ba irin wannan yake dashi ba wanda ake nufi shine kamar yadda malafikin suka ambata shine idan mace aka yi mata fa'izuhunna aka yi mata wa'azi bata ji ba wahjuruhunna fil madaji aka kaurace mata a makwanci bata ji ba duk aka yi mata wannan mace ba har yanzu bata karaya ta ba mijin hakuri ta dawo cikin hayyacinta ba wannan ta kai a mata barazana da bulala ni ita da ita wannan kangara ta kai a dauki bulala a bita da gudu kamar za a dace ta ko kuma a mata bulala daya ko rabin daya abu jirgin ta kunta ba to in aka yi mata haka sai wata ta yi suma ma saboda tsoro to daga nan ba ta take ba abinda yake so dama a hana ta barna ba wai a taimaka mata na barna ba to amma a ce mace wanda miji zai shakula sai ta mata shakula shi kaga wannan na wannan kawai ai dan uwan ta na miji take a wa ai ai yanzu ko mace ce wanda zaki ga cewa ina wannan zaki ce makashi tarwada bakin nan ne watsar wannan in kaga mace ta iya kama wannan kifin ta kama shi ta karya wuyan shi ta kashe shi a to wannan gaskiya ce ko nan sana kawai ki bada safin inda ke gaskiya ki bada safin inda ke dan wanda yake kai zaka iya kashe mutum eh ku san labarin alƙalin Jibiya ko alƙalin Jibiya yake ko da alƙalin ne ba ma shi kasan labarin akwai wani alƙali da ake kwatanta labarin shi mata ne guda uku mijin su ya mutu to sai zama ya bar wani katan sa sai aka ce wannan san kuma mijin ya ce zai cikin gado amma na ɗaya daga cikin su sai kowa ta ce ai nata ne akai ta rigima haka jibin alƙali alƙali ne sai yadda zai yi kowa ta ce za ta rantse kowa ta ce za ta kawo shaida da sauran su ciki shikenan ku dawo rana kaza da suka dawo sai aka samu kifi sai aka saka a cikin daro da ruwa sai ce to ina wanci ina hannatu ta ce gani nan gafa ta malam ce to zai ki ciro min kifin can daga ruwa sai ta zage hannu da ta sa hannu a cikin ruwa ta danko kifi ta kawo wa alƙali ce to madalla alƙali ya rubuta hannu ta cire kifi daga ruwa almeti ina asma'u ce gani nan gafa ta malam yace je ki dauko kifi na ita je ma da ta daka tufa a sai ta kusa zubar da ruwa ta ciro shi sai ta ina barira sanan ta ce gani nan ki ta ce ki kuma ki dauko shi ce wallahi ba zai iya ba alƙali shi zan sa a miki bulala idan ta suka jazir ta fara hawaye ta tashi ta rufe da zafi yace na kike sa hannu ki dauko shi ce malam ba zai iya ba tana sa hannu kawai ta fada a gefe tana ihu tana wayyo na shiga uku shi alƙali ya rubuta hukunci ya ce to wannan saniyar nan ta barira ce wannan matsoron shi ce ta tace shi haka alƙali ya ce saboda wannan hukunci da ita take da ɗabi'a irin ta ƙiyamaci wacce a sanadiyar hakan za ta iya wa namiji biyayya har ta shiga zuciyarsa har ya mata irin wannan kyauta amma waɗancan gargawa ba za su yi na ga kwayar da hukuncin shi ko na kwayar da hukuncin shi waɗancan gargawa za su dinga mai tsaye-tsaye ne suna tsaki suna gatsi ne ba za su iya mushi da kuma cewa wallahi a da ke dai ba zan da kuma a da ke ba zan da kuma in mutum ya taɓa ni ko da muciya ne sai na rama wallahi shi wannan ba da ya miji mata babbar kyauta irin wannan to abu na gaba daga shi ababen da ake lura da su wajen wa za a ba aure wanda wannan gaskiya ni ban karanta shi a cikin wani hadisi ba amma tajriba ce da gobe da karancin shekaru na amma na gani a aikace kuma na ga wasu malaman mu suna fada shine wanda za a ba shi aure ya zama yana da wanda ya ise ya gaya masa ko kuma abin da ke yana da wanda ya ise ya sa shi yayi ya hana shi ya hannu ko da zai san abin yana da na gaba da shi wato kai ya zama dan kuka ne wato irin wanda ya fi karfin kowa irin wanda ko a gidansa ba a gaya mai ya ji ba a hana shi amma a ce limamin anguwarsu ko malaminsu ko babansa ko kanin baban shi da nema mashi aure ko wata abin nan kanwar mahaifiyarsa sai ta ce mishi kai ka bar kaza ko baya so zai bari to idan za a ba mutum aure musamman saurayi da zai auren fadi to a san wane ne ya isa da shi mun je neman wani aure wanda ke je mana wannan magana Neman mana ma wannan maganar sai ne ta connection. Yace kana wasu abuwa da dama daga nan da wannan karatu. A cikin abin da ya tambaya shi to wannan yaron da kuke neman aure to wane ne wanda ya isa da shi? Yace ban gane ba Alhaji yace muna nufin idan an yi auren an yi wata rigima wai kuwa za mu kai kara. Yace saboda ni na dade ina auren da yaya ina da experience kuma na fahimci wannan ya daga cikin abin da ke rage matsalolin aure shine a ce yaro yana da wanda ya isa da shi. Wanda za a gaya masa ya kira shi a waya ko ya tashi ya zo har gida ya ci masa mutunci ko ya masa nasiha ko ya tashi yin abin da bai yi ba. Wanda ya ita tashi in ya kori mace ce ka dawo da ita. Wanda ya ita tashi in sakinta ya kamata ya yi ko baya so ya ce ka sake ta kuma sai ya sake ta. Ko kun gane wato kar a ce mutum kawai ba wanda ya ita da shi. Shi saboda mai kuɗi ne ko ɗan boko ne ko kwamarad ne. Ko ustazi ne ba wanda isa da shi sai abin da ya ga dama yake to wannan aka ba shi aure to sai an ta'adda sai an bida la haula saboda nan da aka samu wata matsala bai da kuka iya da shi yana da kuɗi a hannunsa ko yana bi da ustazanci da kun yi magana ta ja muku nan soshi alama ba muhallinsu bane ko kuma dan dan tsohon dan boko ne dan bariki zai iya ma a gaban kuma ya ciro sigari ya kyasta mata ashara to da yana muku cewa ku da wani muhimmanci a idan shi kama idan akwai wanda zai iya dalla mishi mari sai dai ya kunkuni ko Allah isa bi sai ya ajiba wallahi to wannan ana iya a bashi aure ko da yana da wata ɗan matsala saboda akwai wanda ya isa da shi ku daina ba da ƴaƴanku ga wanda ba wanda ya isa da shi shi isa da kansa wannan tajriba ce ta rayuwa tana shi da kullum to waɗannan suna daga cikin sufofin da ya kamata a duba kar a ce za a gina wato wanda za a ba aure a gina kawai akan material wato me ya mallaka yana da gida yana da mota yana da jari yana da shaguna ko dan siyasa ne ko dan kaza ne kar a gina akan wannan kar a gina akan dan tsarzakin muryar tilawarsa kar a gina akan wannan kar a gina akan kawai ai dan wane ne ko dan wance mun yadda da iyayensa shi fa abar yan shi za a zauna ba wani lokaci akwai wani yayanmu ya mutu Allah ya gafarta mai yaje neman wani aure ana ganin shi aka ce to gaskiya inda kai ka zo wallahi mun yadda tunda mun yadda da kai mutumin kirki ne kai kaza 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 shikenan ba shi ya san ya rabe da kirki kuma yanzu ba shi kadai bane kuma a wurin akwai waɗanda za su ga ba uwar yaron cewa ya soki yaron sai ya bari sai da aka tafi sai sai kira ya ce wani eh tsakani da Allah ni da kaga nazo ne saboda an turo ni amma ba da na yarda da yaron nan ba kuma kar ka bushi hukunci da hukunci na ku yi binciken ku da ya kamata ku yi sannan ku mayar da hukunci ile ku da aka bincika sai aka tarar yana shaye shaye saboda ka kada ai yaro hukunci da cewa dan mutanen kirki sun zo neman aure a madadin sa to shi ma na kirki ko kuma dan an san gidansa a matsayin gidansa akwai wani shashasha ka a ce shi ma shashashan ne wato ai makuwa hukunci a madadin kansa dabi'arsa da halayyarsa su hukunta shi kuma ko yanzu daga cikin hanyar da za a gane mai sauki a gane mutum da kike ne ko da banza ko ya ga neman ɗauko ku ce ba mu abin nan din ba mu akan ɗinka na Facebook ba mu akan ɗinka na Telegram na message na Instagram kawai a je a duba a ga me yake question me yake za a gane ko dan kallon kwallo ne shi ko dan mai suna shi yan siyasa nan da yake ci musu masu mai yan siyasa dan jakaliya ne na a gane ko in wani shiki ne mai yada batsa ko mara kunya wanda yake zagin malamai da dattawa da shugabanni da a gane duk abin da yake yana nan an taskace ni ba sai an je lahira ba ga yana a duniya ana ji ku ce mishi kawai ba mu Facebook account ɗinka kaga ya fara cewa to wallahi baba ni dai bana yin Facebook amma dai da ni dai nake yi amma yanzu akwai matsala dan a iya zuwa a gofa ko gidansu ko garinsu a bincika su muku rufa rufa ko a samu wanda ba su san shi sani na gaskiya ba amma account ɗin shi ya san shi farin sani haka a je makarantar da yayi a ina yayi university a je aji karatu yake ko bai dan mata a ina yake wuni inda yake sana'a a je a tambayi mai gidansa ko ogan shi ko yana da amana a kasuwa ko dai da ita to duk waɗannan hanyoyi ne da za a gane wato nagartan mutum ko rashin nagartarsa sannan kuma duk yadda mutum ya zo da mazharinsa kar a ce kawai bari a amince sai an bincika ya zama binciken wato abu ne na dole ba abu ne na mustahabi ba kar a ce kawai a to ai daga ganin yanayin wannan gaskiya daga ganin shi mutum kirce a yanayi na iya taimakawa wajen ayyukan mutum kikkiawar zato amma ba dole bane kuma ya zama alama fi nafsil amri haka abun yake dan haka a jumlace a ƙarshe wato mun zo ƙarshen da nishi shi abu na hudu a ƙarshe shine wajibi ne iyaye su dukufa farko tukunna wajen yayan su tarbiya mazan su da matan su domin wannan mas'uliyya ce da Allah ya daura mana mu iyaye a kula da addinin ta da mutuncin ta da ƙawayenta da rayuwarta da duk abin da yake zama an sa ido irin sa ido da za a kama an takura mata musamman da yamace sannan wajibi ne kuma iyaye su dinga zaunar da ƴaƴan su suna musu nasiha suna karantar da su suna nuna musu yadda rayuwa take kuma wajibi ne iyaye maza da mata su tsananta roƙon Allah da addu'ar Allah ya shete musu da ƴaƴan su kuma ya ba su mazaje ko abokan zama na gari idan mutum ya iya wannan ya iya abin da ke kansa abin da ya biyo baya kuma na jarabawa ko wata damuwa to a matsayin mu nan musulmai mu'minai shine imani da cewa Allah ya kaddara mana domin ana iya duk a gama waɗannan abubuwan da muka faɗa da wannan binciken da komai kuma ta faɗa kan wani hannu mummuna sai kuma a zo ana fuskantar wasu matsaloli ko auren ya ki daɗi auratayya yanzu marasa daɗi su suka fi masu daɗi yawa mu da ake mana kallon masu wa'azi ana yawan mana tambaya mata da iyaye kullum muna shan tambaya malam zan kashe aurena saboda kaza ko ya halatta in ce a sake ni wata mata ce wallahi malam ni a sanadiyar mijina da bayi da kirki na yi kaza ko ina so zan yi kaza dan Allah malam a sai da roƙon Allah ya kafarta mini abu iri iri wata ka bata hakuri wata kace da je ta nemi alƙali ko lauya wata kace mata wannan auren ma dai ya riga ya mutu matan tuni abu iri iri dai ba abin da ba ma ji dan bai kamata bane mu ba ta faɗin sirrin mutane da suka sirranta mana saboda mu ba su shawara ko mu sai su addu'a ko mu ba su fatawa dan ba daidai bane shi kuma ba za mu faɗa muku irin waɗannan misalan ba amma kullum muna jin su to wannan yasa muka fahimci lalle akwai matsaloli da yawa a cikin rayuwa na auratayya wanda kuma idan gidan aure bai yi daɗi ba to matsala ce ga al'umma domin zai shafi ƴaƴan da za a haifa za su zama suna da psychological trauma za su zama suna da mummunan tunani game da aure akwai yaron da zai iya gaya min cewa shi in Allah ya so in dai ya samu hali ya aure to wallahi sai ya yi kaza 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 wato sai ya ci mutuncin irin su wane akwai yaron da yake gaya mana cewa shi ya tsani baban shi saboda irin yadda baban yake ma uwa wai ko zai halatta wata rana in baban na dukan uwar kawai su ma su dake shi tambaya ce wannan suka yi kawai da ra'ayi sai shi yana dukan uwarsa a gaban su su da irin waɗannan abubuwan za su shafi ɗabi'a yaran daga nan wasu yaran su fara mummunan ɗabi'a ko tunani kai an taɓa samun mafa yaran da su ne suka yi wakiltar uwarsu a kai kotu a sake ta ko kuma shi ma baban dan banzan duka an taɓa samu ana samu kawai in tunda su ma ba su samu tarbiyya ba su shiga faɗan da ba ruwansu kuma har su zaki har da duka Allah ya kyauta saboda haka a ƙarshe abin da muke cewa shine babu shakka al'ummar mu tana da buƙata zuwa ga ta canza lale akai take mu'amala aure galibi abin da ke ja mana matsala shine biye ma san zuciya wani na san ciyar mu mun raina arzikin sa shi wani ya zo from nowhere sai a ga yana da wadata kawai sai ya dauka a bashi bai tunanin ina ya samu wannan kudin ba dan yankan kai ne dan yahu ne dan crypto ne ko kudin marayu ne ya kwashe duk ba a sani ba sai daga baya a zo ana cewa ya shi an ji yafi ta kama shi yariya kuma rashin da ra'ayi ko kuma kawai ashe ya zo ne kawai ya aure ta lokaci guda a neman sharafa mutum yana iya zuwa ya muku camouflage a bashin ɗaya ya aura ya tare da ike kama mata gidan haya ya yi mata ciki kawai tsallake ba ta gudana a kai ba za a sake jin labarin shi ba an aka kira shi ce idan kudin haya ya ƙare ki koma gidanku ina riga na gama din ne ka wannan dan banzan san duniya da neman wato ayi arziki dare ɗaya saboda haka mu kiyaye jama'a mu san cewa mutunci da nagarta da kyakkyawar aniya ita ce abin da muke so mu samu wa da ƴaƴanmu wanda koda ba ma duniya mun tabbata waɗannan mazaje za su rike amanar su za su rike ainihin wato darajar su sannan su kuma maza su bi tsoron Allah mazaje suna manta cewa aure din nan da aka ba su amana ce mai girma kuma shari'a ta ce a ba su kamar na faratin farko in ba dan Allah ne ya ce a bayar ba dan ne za ka zo kai a dauke ya mutane a baka ka tafi da ita kuma sai da kai da ita kuma a dinga tolerating din duk wani excess na rashin kirkin ka saboda shari'a ta ce a baka to ya kamata ka rike wannan mutuncin kuma ka san kai ma kana da ƴar uwa ko kanwa kuma zaka haifa kuma ba zaka so a ci mutuncin su ko ai musu mummunan mu'amala da sunan aure ba kana cika ku da dogon surutu haku fara manta gaba da bayan shi bari in bakku haka abinda na faɗa ya zama cewa ya dace da abinda Allah yake so ya dace da daidai ina fata Allah madaukakin sarki ya bamu ladan faɗi da saurare kuma Allah ya bamu ikon aiki da shi Allah kuma ya sauƙaƙa mana matsaloli da rigimu da ke fama da su kurakurai kuma da suka faru gare ni ina fata Allah ya gafarta mini Allah kuma ya cire su daga kwalonku kada ku yi aiki da su kuma ina mana fatan alkhairi ga baki da addu'a waɗanda suke zaune a tare da mu a nan waɗannan iyalai iyayenmu mata to muna muku addu'a gaba da Allah ya sa muku albarka a rayuwarku Allah ya ba ku zuriya ta gari ƴaƴanku da kuka haifa Allah ya sa musu albarka Allah ya sa su zama mutanen kirki su zama sanyin ido a gare ku waɗannan ƴan ƙailayen ƴan mata kuma muna musu addu'a Allah ya ba su mazaje na gari Allah ya ba su mazaje na gari Allah ya sa musu albarka kada Allah ya haɗa su da masu duka ko ƴan ƙwaya ko marasa hankali kuma su raina shirkai وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
irin wannan muhadara to ba wadda